أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رادا موتشفون وانا رانا لموتشفون وانا لتابنا طريق الصالحين وتحني مجبعتا وانا ربما لني مجدديكما وتو عبد الله bin fodiye ya rubuta insha Allah za mu tsora karatu kan inda muka tsaya a wancan lokacin wannan babi kaco kan yayi magana ne akan gudun duniya az-zuhud anid dunya wa tawajjuh ila al-akhirah wato gudun duniya da kuma fuskantar lahira tunda can aka fuskanta duk kuma wanda yazo duniya to babban al'amarin da yake gaban shi shine lahira da kuma tattalin da yayi domin zuwa cancan ne inda rayuwa ta har abada take nan kan rayuwa ce wanda take dar kadan saboda duniyar in ka duba ga baki dayanta wato takeitacciya ce a wajen girma da wajen duk abin da ta tattala inda a ce mun san yanayin yanda duniyar take wato girmanta to anan ne zaka gane ita ba komai bane in ka san da girman ita kanta halittar duniyar in ka san girmanta to sai ka gane ashe ita ba komai bane daya ce daga cikin duniyoyi sama da trillion da Allah ya halitta mun gane ko wani yana bada misalin ta yace kaman ka samu babbar mota ne trailer din nan to sai a ce ga kaman kwayan dawa guda daya a ciki to ita ce duniyar da muke ciki a nan in kaga she karama ce yawa to in tunda karama ce duk abin da yake cikin ta takaitacce ne injin daɗin cikin ta ne takaitacce ne in rayuwa a cikin ta ne takaitacce ne in girma ne takaitacciya ce karama ce kwarai to saboda haka ya ka san girman ta sannan sai ka gane cewa ashe ba nan ne nan an kawo ka zama ne na wucin gadi da shekarun da kai wancan sati wani babba attajiri ya rasu a Kano amin dan tata to wani yake cewa yace shi ya gaji da babu wanda yake iya zama da shi yayi magana wanda har za su iya fahimtar juna duk abokanan shi sun mutu saura shi kadai a cikin su 65 da baban sa ya rasu shine na karshe a rasuwa
duk sun mutu
saura shi kadai shine na karshe
ga
dukiya sama da shekara 60 ya tsaye yana da jirgin sa wanda ya tsaya da kanshi na yawon shi tun an ba da mulkin kai da shekara ɗaya ya mallaki jirgin yawo to ka gane wani irin ƙarfi na arziki da yake da shi amma a hakan gaba ɗaya ce shi ya gaji da duniya gabaki ɗaya kaga in arziki ne kake tunani akwai ta babu inda ba shi da gidaje duk inda yake son ya je kuma haka yake tafiya da sauransu to suka gane cewa ashe ita duniyar karama ce tunda har zaka kai ga lokacin da zaka ce kai ka gaji ma da ita to ai ya nuna maka cewa duk da hakan fa ba kai fa shekara 100 ba duk da hakan bai kai shekara 100 a duniya ba so to kaga in an ce zuhudu to ana nuna maka cewa ka fifita abin da yake dawwamanne akan abin da yake ƙararre ita duniya da abin da yake cikinta din ne ƙarewa ne Allah yana cewa kullu man alaiha fani duk wanda ke kan wannan duniyar nan sai ya ƙare to ita kanta ma ƙararriya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to saboda haka menene ya dace a tsakaninmu shine fuskantar inda muke inda za a je a dawwama wannan da muke cewa ita duniyar nan namu ɗaya ce daga cikin duniyoyi sama da trillion. Mun gane ko? Duka wayannan duniyoyi sama da trillion din nan ba suna cikin tsakanin inda ake cewa ƙasa na ɗaya zuwa sama na ɗaya ne. Shine abinda idanuwa suka iya gani. Akwai jirgin irin ɗauko bayanai na satellite da aka jefa shi yau yana da shekara 48. Yana tafiya a sararin samaniya har yanzu bai je sama ta inda ake faɗa ba. Yana tafiya ne kawai. Tun 1977 ya tashi. Bai sauko ba har yanzu. Kuma shi yake kawo duk bayanan abubuwan da ake cewa akwai duniyan kaza da duniyan kaza da kaza da kaza da kaza duka yana abin nan. So, to kaji ashe in haka ne ita wannan duniya tamu da muke ciki. Idan girman can nan da muke gani ga baki daya da abin da ta tattala da dukiyan da rayuwar da yake ciki da dabbobi da ruwa da kome ga baki daya shi dan katsan ne ga baki daya. To kaga ashe daga nan ne zamu tabbatar da cewa ga baki daya rayuwar namu ta taitaciya ne. Kuma zamu tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan wannan mutuwa wanda ita ce rayuwa ta har abada, wanda kuma rayuwa ce wanda babu mutuwa sannan kuma babu tsufa. Mun fahimta ko? To shine malam yake cewa wa yasrifu jami'a hammihi ila umuril akhirah. Shi dan adam musulmi ana so ya juyar da dukkanin himman shi zuwa al'amari na lahira. Wa yakhlifu ad-dunya wara'a zahrahu, ya bar wannan duniya a bayan shi ya fuskanci wancan gida na dawama shine gidan lahira. Wa yartaju ila Allah, ya karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa yatafakkaru fil mauti, yayi tattunani fil mauti a cikin al'amari na mutuwa. Tunda shi ne babban al'amari da yake gaban wanda yake numfashi. Ranar da za a ce baya numfashi, me zai tarar daga wannan rana ɗin? To ya soma tunanin wannan. La'annahu yahunul masa'iba, domin shi ne la'annahu, domin shi yahunul masa'iba, wato cikin masifu da zai fuskanta a gaba. To wannan na mutuwan nan shi ne wanda yake karami a ciki a kan abinda za a tarar bayan mutuwa ɗin. Saboda haka inda ɗan adam ya kamata ya karkata kenan. Wa man arada al-jam'a, duk wanda ya yi nufin tara baina dunya wal akhira, tsakanin duniya da lahira, yana son duniya kamar yanda yake son lahira. Mun gane ko? Ko yana son lahira kamar yanda yake son duniya. Duk wanda ya nufin tara waɗannan abubuwa guda biyu, to ya sani arada mahalan, yana nufin tara abinda ba zai yi ba ne. Dole sai ka yi ma kanka zaɓi, wanne ne kake ciki, wanne ne kake so. Wa zahabata anhu jami'an, garin neman tara can da nan ɗin. To ga baki ɗaya sai ya yi kamun gafiyan bebu. Shi ne za a bata an duniyan gaba ɗaya sai su tafi su bar shi. Shi ba na hannu, ba wanda ake so. Shi bai samu duniyan ba, ko bai samu lahiran ba. Mun gane ko? Saboda haka mu yi la'akari da waɗannan ga baki ɗaya. Saboda haka fakhtar li nafsika, ka yi zaɓi ma kanka. Ina ne ka fuskanta? Amma duk da faɗin wannan, ba zai kore hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa mana cewa ka nemi duniyan nan kamar za ka dawama, sannan ka nemi lahira kamar gobe za ka rasu. Ba zai kore wannan ba. Domin idan ka ce kai yanzu to shi kenan, bari mu bar wannan, bari mu koma lahira ga baki ɗaya. ai akwai abubuwan da ita rin take nema domin a rayu kafin a samu lahira. Mun gane ko wannan ba zai kore shi ba, amma wayar kasance himmanka ita ce duniya, tunaninka duniya, world view naka, baka iya ganin komai sai dai ganin a yanzu dan gwate yayi kaza, yanzu wane yayi kaza, wane ma yayi kaza, to ni ma ta can ne nake tafiya. A to shine abin da malai yake nufi a wannan waje din, garin cewa sai ka je can to sai ka manta da ita wannan wani take gabanka wanda ita ce lahira, garin wancan karamin sai ka ga an ce to ga mutuwan kuma ta iso. Domin me in ka shagalta da neman duniya, mantawa zaka yi da lahiran gabaki daya, ba za ka yi aune ba sai a ce ga lahiran ta iso. Wanda kan duk iya kai aka wayi gari bai shi da rai, to ai lahiran ita kan ta tsaya a wannan lokaci. To saboda haka faktar nafsika izabi makanka, yace wa iyaka, ina maka kashedi, ina maka kashedi ya kai dan adam, wali ya'asu min maulaka, da ɗeba tsammani daga mahaliccinka. Kada ka ɗeba tsammani, kada ka ɗeba tsammani Allah ba zai maka ba. Allah na nan, wani ya bakan, wani Allah ya bashi duniyan, to masifa ne a gare shi. Mun gane ko? Wani ya zauna a yanda yake shine abin da yafi dacewa da shi. Allah shine ya halicce mu, sannan kuma ya halicci dukkanin abin da zamu dinga aikatawa. Mun gane ko? Wani kana bashi wani yau din nan a ce zaka bashi miliyan ɗaya, to baccin da za a yi in dare yayi to bai isa yayi ba. Shi kuma ya shiga fitina. Fitina ta riga ta iso masa. Ashe zaman shi babu wannan miliyan ɗayan, shine zaman lafiya a wajen shi. Wani yau yana samun kuɗi, shi yake yin sallah da shi a nan sahu na gaba, to yana samun kuɗi ya so ma tafiya kenan sahu na biyu, washe gari sahu na uku, har a kai ma a yi sallan baya cikin masallaci. Wani alheri ne wannan kuɗi gare shi? To saboda haka duk inda Allah ya halicce ka, ya ajiye ka a daidai wannan wajen, shine abin da yafi dacewa da kai a wannan yanayi da kake, shine kada ka ɗeba tsammani daga mahaliccinka. Mun gane ko? Allah bai halicce mu ya daidaita mu ga baki ɗaya ba, a'a Allah bai halicce mu a wannan tsari ba. Wa hadharil amani, kiyayi al'amani burace burace, ka kiyayi burace burace, shine wa hadhar, ka kiyayi al'amani burace burace, fa innaha, domin wannan buri igtirarun, wato rudi ne, ka kiyayi buri domin buri rudi ne, zai rude ka. Khamsun yu'limuka ghamha fid dunya wa ahra fil akhirati, akwai abubuwa guda biyar yu'limuka, wanda zai sa maka radadi. Menene radadi? Ghamha, wato lokacin da ka nufe su. In wayannan guda biyar din suna nan ya jero su fid dunya, a wannan bakin cikin su, wato radadi ne a gare ka. Wa ahra, sannan kuma zafi ne, za su kasance kamar wuta ne a kanka. Fil akhirati, a gidan lahira. Wayanne ne wayannan abubuwa guda biyar? Na farko kasratul mizahi, yawan abin nan. Al mizah shine kamar wasa, ko kuma a ce abin nan barkwanci. Na farko wa kasratul kalami, da yawan zance, domin in ka ji an kama mutum to daga bakin shi ne, fadafadan shi yayi yawa. Shi wannan fadafadan shi yayi yawa, din mai yawan magana to za a tarar da shi ko da ƙarya a ciki, din mai yawan magana za a tarar da cewa to ai shi ne yace kaza, an je magana a bakin wa aka je, a bakin wani, to wannan ba shi da kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya magana sai inda akwai hujja, abinda zai isar, ko kuma akwai wata bukatun da yake nema, shine zai bude baki. kuma an ce mai koyi da shi a kowanne irin ɗabi'unsa zai ka zauna lafiya. Amma kai ne nan yau wane ne ya ce kaza wane ne, wane ne ya ce kaza wane ne, to an ce ma ba a ce ba za a ce an ce. Waye waye za a ce wane a nemi wane a bakinsa a kai. Ban kaɗa ka ji shi sunan shi ke nan.
Na ban kaɗa gani.
To. To wannan nadama ne. Sannan kuma bakin cikinsa zai ƙona ka a gidan duniya. Ba kyau. Wa kasratil kalami. Babu sirri. Wa ta'arrufu bin nasi. Da kuma bibiyan sanar da mutane. Kai wane ne yanzu kai ma ka iso. Mun gane ko bar mutane su san ka da ɗabi'unka. Ko ba ka nan za ka ga an neme ka. Amma wai sai ka gamsar da mutane kai wane ne, to wannan ka ɗauko makanka babban babban al'amari. Wa insha wa ifsha'is sirri ilaihim, da kuma watsa sirrinka zuwa ga jama'a. Abinda Allah ya ƙoye daga kai sai shi, kai kuma ka zo shi ne mai mankaɗa. Abinda yake sirri ne kai kuma ka je ka faɗa. Abinda yake ɓoyayye kai ka je ka faɗa. Kai ne kullum mai yaɗa wannan, to wannan duk ran da ya dawo wato baƙin cikin zai ƙona maka zuciya. Wa shakwa bi halika ila al-khalqi, sai kuma kai kukan halin da kake ciki ila al-khalqi zuwa ga abin nan, wato abin halitta. Maimakon ka kai kukanka wajen Allah wanda shi ya halicce ka, ya halicce halin da kake ciki, faɗa mishi mana. Amma ka kuma faɗa ma mutane wallahi tallahi abu kaza, to wannan abin wato yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙona maka zuciya. Sannan kuma a gidan lahira ka ji zafinsa. Malam ya ce talabur rahati fi dunya humqun, neman hutawa fi dunya a nan gidan duniya hunkun wannan wauta ne, saboda ba gida ne na hutu ba. Ba gida ne na hutu ba. Sam-sam ba gida ne na hutu ba. To ka ce kuma kai ka zo domin hutu, kana neman sai ka huta, to wannan wawanci ya shigo cikin wannan al'amari din, saboda ka tashi ka fita ka nema. Mun gane ko? Allah madaukakin sarki yana cewa fa iza qudiyatis salatu min yawmil jum'ati fas'au ila zikri, idan qudiyatis salatu min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah. Cece idan an gama sallah din kuma fa fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Idan an idar da sallah, to ku shiga bayan kasa, ku je ku nemi falala na Allah, ba za ta kare ba. Ba za ta kare ba, duk dukiyar da zaka nema sai ka ballo wani waje, sai ka gane a sheda can ma kai ka bata lokacinka ne, ga inda ma kudin yake. Shekara nawa ana iba?
Wai wannan kaman kale ake
ba. Kaman kale ne ko ba za ta kare ba?
Ba za ta kare ba.
Kuzan da ake yi ba har yau ba za ta kare ba. Ba za ta kare ba. Yanzu aka soma. Sama da shekara 100 Turawa ma da suka zo da manya-manyan mashinansu sun ebi kuzan kuma sun tafi sun bata. Jamusawa sun zo sun kafin Turawan Ingila suka shigo. Su suka soma faɗowa ƙasar nan suka ebi kuzan. Kafin Turawan Ingila suka shigo, su ma suka iba. Ka dubi kuma irin aikin da suka yi, har yanzu ba a yi aikin irin shi ba. To a fita a nemi arzikin Allah, ba zai kare ba. Shi ne ka ce wai ka nemi hutun, a wannan ba zai yi ba. To wa makalimatin nasi, gana muhala da mutum, neman wato mutane maganganu, to tsololan abinda zaka samu daga neman magana da jama'a sai kayi da wannan kayi da wannan sai kayi da wancan wancan ma sai ya ji muryanka wannan to karshen dai abinda zaka samu nadamatin shine nadama saboda haka menene yake kanka ya raka yi magana da mahaliccinka ka gano ya ake magana da Allah mun gane ko ka gano ya ake ganawa da Allah shine ana ganawa da Allah wajen yin zikiri tasbihi hailala wayancan maganganu da zaka yi da mutanen nan dauko shi ka gana tsakaninka da mahaliccinka mun gane ko dan kallin safa maganganun da zaka yi a rana maybe a ce zaka domin muna maganganu da yawa fa yawa kai wannan shine barkati kai ba sallah ba kai ba karatun alqur'ani domin ka soma lissafawa din sallolin nan gabaki daya tun daga ba an shine magana ko ba birki ba tsayawa to in ka dauki sallolin nan guda biyar gabaki daya tun daga asuba har zuwa isha ba ma iya yin awa guda wajen yin su in ka tara mintunan da ake yi to ba ma iya yin awa guda wajen yin su to in ba ma iya yin awa guda kaji a cikin awa 24 kenan sannan wani sai a wajen sallan ne zai ji karatun alqur'ani in liman yana yi kaga anan ma kenan zai ji na sallan magriba isha da asuba ne dukannin su kuma kaga rakawoyi shida ne zai ji karatun alqur'ani tsoron da a koyi ake yi wani iyakacin ganawan shi da Allah kenan a wajen wannan sallah din iyakacin jin karatun alqur'anin da zai yi kenan a wajen wannan sallah kaga na awa daya kenan lanzan na kasa da minti 30 to ba da mamu ware ko da minti 30 to wannan minti 30 din bari na karanta alqur'ani da kadan da kadan ake somawa masu zuwa kwallo nan ranar asabar sun ci wayan an je da kadan ake soma gudu ba a yin gudun gaba daya a rana daya yi da kadan har ka saba to shi ma ka samu wani lokaci ne da ka kiyaye ka ajiye shi domin ganawa da Allah ta wajen karatun alqur'ani zikiri nafilfili hailala tasbihi da sauran makamantan irin wannan koda na awa daya ne banda sallah a cikin awa 24 da muke da shi amma inda mutane ne zaka je kana ta wannan magana to nadama na nan biyo baya saboda can zaka je ka faɗi maganar da in an tukuikuye ka baka san ina ne za a je a warware wannan magana ba ka bar mutane in kai wata maganar sai dai a watsa a majalisa gaba daya ka fasa taro wasanta alhum yin shiru ga mutane salamatin wannan ku mutane baka ce maballanta na ce ka ce ya an zo wani kan eh ko an ce wani ya fada zaki kai wani ba zai fadi wannan magana ba so da ba san ka da wannan ba fama yazga ilayka minhum galiban illa muttahimun babu mai karkata ilayka zuwa gare ka galiban a mafi lokaci yawan lokaci daga cikin mutanen duniya illa muttahimin sai dai wanda ake tuhuman shi aw mukazzibin ko kuma wanda yake makaryaci aw gairu muhassirin ko kuma wanda ba shi da wani abin da yake bukata a duniya kai dai a zo a yi magana a tashi a bar magana gobe an zo a dora daga inda aka tsaya to fa asbahum in irin wannan ya zanto dole sai ka zauna da su to ka aboce su bi sumcin da yin shiru eh kana cikin sa amma kai bakinka alaikum in ji Hausawa eh bakinka kanin kafanka ai kafan ba ta magana mun gane ko Hausawa suka ce bakinka kanin kafanka tunda kafa ita ba ta magana bakinka ya kasance ita ma irin ta mun gane ko wa in sabarta ala azahum kafaita to idan zaka iya hakuri ala azahum akan cutatarwan su kafaita to ka samu babban rabo wa iyyaka an tantasira li nafsika wa sallim wa iyyaka ina maka kashedi an tantasira li nafsika kada ka je kana neman taimako li nafsika ga kanka to daidai wannan waje akwai abun dubawa akwai wayanda suka cancanci taimako mun gane ko suka cancanci a ba su taimako to amma su kuma da dai ba za su zo su nema ba saboda haka wanda Allah ya wadata su sun an ba su kiwon irin waɗannan mutane za ku iya gane su da yanayin da suke ciki wanda ya cancanci taimako je kai mishi ba tare da sai ya zo ya nemi wannan taimako a gare ka ba wasallim a umurka ila maulaka ka mika al'amarinka ka cokan zuwa ga Allah a samu cikakken tauhidi ka gani abinda kake nema din ba za ka samu ba amma rabba daya ya zaman to biyu shine yake wahalar da mu mu mika al'amarin mu zuwa ga Allah Allah ya san ka kuwa maulaka shine majibincin al'amarinka Allah zai kawo maka taimakon shi kai tsaye zuwa gare ka ba zato ba tsammani amma me yake kaiwa ga wannan karfi na tauhidi tsakaninka da Allah to wannan shine Allah zai yi maka abu ba tare da ka roke shi ba zamu tsaya anan insha Allah zamu kora daga al-iltifat ila an-nas ta'abun abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai shi kuma malam da ya rubuta mana wannan littafi wato ba karamin littafi karatun da aka tattara aka dunkula shi ake bada shi sanka a ciki ba karami bane mu nemi banka ko ayoyi da hadisai da suka kawo aka hada wannan ba karamin shekaru za a tafi ba ya wato saboda haka Allah ya gafarta musu ayyuka da suka yi ma addini Allah ya ba su lada akai mu da muke kuma karantawa Allah ya ba mu ladan karantawa Allah ya ba mu ladan fahimta Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين